نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne, wanda ya daidai da daren 27 ga watan Juma'a al-Ula hijira, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 31 ga watan Mai shekara ta 2008. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mai tambayar farko ya ce, ni ne na jingini gona akan wasu kuɗi. Sai ya ce, sai shi wanda ya bada jinginar, wato shi wanda ya bashi kudin kenan, ya karbi jinginar, sai ya ce in dinga nomawa har sai ya dawo mini da kudina. Shin haka ya halatta a shari'ar musulunci? A bai halatta ba, domin abinda malamai suka ce dukkanin wani abinnan, dukkan wani bashi da ya jawo maka wani amfani, to ya zama ainihin riba. Abinda muke so mu ce a takaice, yin haka din bai halatta ba. Zaka bada jingina ne ta dukiyarka, ya baka kuɗi saboda kawai ya samu natsuwa akan cewa kuɗin shi ba matsala. A ƙarƙashin wannan babu wani amfani da kai zaka iya halatta mishi, domin Allah bai halatta ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wani ya ce an yi magana dangane da 'yan tabayi da muhimmancin 'yan tabayi ran nan ko? To yanzu tun da ya ce babu bayi waɗanda ba su siya a 'yanta, me ya hana ba za a rinka tara irin waɗannan kudin ana zuwa ana 'yanto 'yan kurkuku ba? Wannan tunani ne kyakkyawa. Yanzu wani yana nan a kurkuku a daure jama'a, naira 2000 ce kawai tafi ake daure da shi. Ka ga shi in ka je da 2000 nan sai ka bincika yaya, sai a ɗauki lauya, sai shi lauya ya shiga ya fita, sai ya je sai a ce mutumin nan wanda aka zo da shi daga birnin Gwari akan naira 2000, to an zo a bada 2000 a abin nan. Suna nan da yawa fa a duk kurakukan Najeriya, ba wai a nan Zaria ko a ina ba. Wannan shawara ce mai kyau, shawara ce yake bayarwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan ya ce dan Allah ya halatta mutum ainihin ya ce ba zai yi karatun boko ba saboda karatun Qur'ani da fiqhu da kuma karantar da su. Eh, ya halatta. Adama ba dole bane karatun boko, sai in ka ga kana da bukata sai ka zauna ka zama alaran makinan kai ta ja mana baki, mu ko muna tafsiri shikenan. In an zo kuma an kawo tambaya da turanci ka ba sai ka dinke ba, ka san me muke cewa ba shine kawai dai ba laifi sai ka zauna ai. Adama al'umma za a iya raba su, wasu su zama 'yan arabiya zalla, wasu su zama 'yan boko zalla, amma dole dai su su san addini. To wannan yace ya gafata wannan Asruddin al-Albani akan cewa ya fi dacewa idan mai sallah yana bin limamin da baya jilsatul istiraha shi ma kada yayi. Wannan fatawar kuskure ce, shi kanshi al-Albani ya kuskurantar da ta aikace, domin da shi da almajiran shi ba sa yin haka. Limaman harami jama'a ba sa yin jilsatul istiraha, amma muna sallah tare da su da almajiran nasu gaba ɗaya jilsatul istiraha muke yi. Ma'ana kenan fatawar ita kanta kuskure ce, ba daidai ba ce, don wannan fatawar ta saba ma sunna. Don bayewa dan liman ya ki aiki da abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai kuma sai ka biye mishi kushantake. Ina fata an gane. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sa liman ne dan ai koyi da shi. Annan baya nufin cewa wai in liman ya dago ya mike kai kuma ka dago ka zauna ka saba mishi, domin wannan hadisin haka Bukhari ya ruwaito shi. Riwaya sahihiya a cikin Sunan Abi Dauda sai ta ce, fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a al-imam. Wannan riwayar sai ta bayyana cewa in liman ya ruku'u sai ku yi, kar ku yi ruku'u har sai liman yayi. Dan haka malamai suka ce gabobin sallah ne ake nufin kada a saba wa liman, shine da kai da liman wane ne ya riga wani dagowa daga sujuda? Liman ne ya riga dagowa shi sai ya wuce, kai kuma sai ka zauna, dan haka ba a samu sabani ba, ba sabani ba ne wannan. Ina fatar mun gane. Dan haka jama'a, ku yi jilsatul istiraha, ita ce sunna insha Allah. Wannan ya ce shin girman samudawa gaskiya ne an ce ainihin wato ɗayansu kamar bishiyar kuka a wuce nan, ƴaƴansu ne kamar bishiyar kuka? Ai, abinda nassin Qur'ani ya gaya mana, ka annahum a ajazu nakhlin khawiya, manya-manya ne waɗanda in iskar ta bugar da su suka fadi, sai Allah ce sai ka ga kamar girman abin nan bishiyar dabino. To bishiyar dabino yaya za a kwatanta ƴaƴansu? ƴaƴansu mu ce wallahu alamu, amma dai su a jumla kun ji yadda Allah ya siffanta mana su. Allah ya taimaka. Sannan wanda ya ce su ɗalibai ne ba su da halin saboda matsalar kuɗi su rinka zuwa karatun Bukhari Asabar da Lahadi, ma'ana kamar yana kira ko za a jiya wata rana. Ku gode Allah da wannan ranar ta samu jama'a. Wannan ranar kun san nawa take a wurinmu? inda kuɗi za a faɗa maka ita, Litinin da Talata ba za ku iya biya ba jama'a. Wannan ranar nemo kuɗi ake tafiya yi. Don haka ku yi haƙuri, abin da ya samu jama'a a rinka godewa Allah. Dauriya ake yi fa, ba gwamnati ce take ɗauka wannan nauyin karatu ba, ba wasu masu kuɗin gari ba, mu ne muke ɗan harhaɗa kuɗi da waɗannan. Wannan ya je ya bubbuga kafinta, wannan ya je ya bubbuga tela, wannan ya je ya yi gyaran albakashi, a zuwa ɗan harhaɗa a yi karatun haka. To sai a gode Allah abin da ya samu mako. Ka je ka ga Saudiya inda za ka ga gwamnati ce take ɗaukan irin wannan nauyin karatu, sai ka je ka samu mutum 5,000 ko 10,000 ko 20,000 sun taru ana karantar da su. Nan duk mu muke ɗan kame-kame, don haka randa muka samu kawai, wanda kana da lokaci ka zo, ba ka da lokaci to shi kenan ka ji a kaset. Ko ba ka da kaset, randa ka zama manaja sai ka zo ka ce don a haɗa maka kaset ɗin kayan kuɗi. Sai ka yi tadaruki. Mene ne ingancin hadisin da ya ce mutane ba za su taɓa nasara ba idan suka shugabantar da mace? Hadisi ne sahihi, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga sahabi Abu Bakarata. Hadisi ne ingantacce. Wannan yace ya halatta a yi addu'ar matsala a cikin tahiya? A'a, bai halatta ba. Addu'o'in da ake a cikin tahiya su ne addu'o'in da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda aka fi sani da du'a'u ibada. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Sai dai ga wata tana cewa mace ce ta yi sallar magriba sai ga haila ta zo mata. To waya kenan za ta yi kirga da wannan yinin? Ya dama tun da aka yi sallar magriba wannan yinin ya wuce. Idan misali a ce yanzu ne da muke magana, yanzu ba ranar Talata ba ce yanzu. Daga yin sallar magriba, ai ba ranar Litinin ba ne, daga yin sallar magriba shi kenan an shiga daren Talata. Don haka sai ta fara kirga daga Talata, Laraba, Alhamis, haka za ta kirga. Insha Allah. Wannan ya ce na hukuncin sanya wando a tsaye a musulunci, ya halatta. Ka sa wando a tsaye ko a kwance ko a durƙushe, ya halatta. Abinda shari'ar musulunci ta kawo ladabin sa shi a zaune shine takalmi. Takalmi an kawo ladabi, wato ladabi adabul ada. Ladabi ne ya zo a cikin ainihin musnad da al-Imam Ruyani da isnadi sahihi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta sanya ainihin takalmi. In za ka sanya shi ka zauna ka sa, abinda ake nufi shi ma takalmi kafa ciki, ba wai takalmi slippers ko sandals ba, amma kafa ciki, saboda za ka ga mutum ya ce zai sa takalmi kafa ciki a tsaye, za ka ga sau da dama rashin ladabi yakan faru. Ko dai yana tafiya yana turzawa yana sawa, ko kuma yana ɗaga kafa yana kamar zai faɗi haka. To shi yasa shari'a sai ta nemi cewa kafa cikin takalmi da kofi, sai a zauna a sashi a tsanaki, sai a ci gaba da harka. Wannan yace ko ya halatta a shafa majinar wani, ko a sha ruwan alwalar wani, ko a shafi tsarin wani, wato bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda an ce gashi sahabbai suna tare majinar Annabi suna shafawa a jikinsu, da Barira ta shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shin ko ya halatta yanzu a yi wa wani? Malamai suka ce yin haka bai halatta a yi ga wani ba, domin kiyasi ne na martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To babu wanda ya kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan su abubuwan da ke fita daga jikin manzon Allah ba a matsayin najasa suke ba. To yanzu kai kuma za ka iya cewa na malam wane ko na shehi wane ba matsayin najasa ba ne? Don haka ne daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su ci gaba da yi wa wani salihi ko kuma wani bawan Allah. Ina hukuncin yin sallah, wato an kira sallah ta isha, ko an kira sallah wato kowace iri? Na'am, in an kira sallah kowace irin sallah ce, kafin a tada iqama sunna ne ba a iya yin sallah ainihin aƙalla raka'a biyu, saboda a cikin hadisin Bukhari wanda za mu zo mu karanta ba daɗi ɗaya ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina kulli azanaini salatun, tsakanin kiran sallah, in an kira sallah kafin a tada iqama to ana so a yi sallar nafila, babu laifi haka. Wannan yana cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwanci Yahudawa shida su biyu ke wannan sun ce wannan annabi ne to wannan dai ban gane tambayar ba jama'a wanda gaske ne da aka ce aljanna mace tana karkashin mijinta da gaske ne ba aka ce bane annabi ne yace sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a cikin ainihin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana nan a cikin littafin Adabu Zifafi fi Sunnati al-Mutahhara wata mace ta zo gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yaya mai miji ce ko kogon ruwa ce sai ta ce mai miji ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki duba mijinki shine aljannaki kuma shine wutarki ma'ana ta hanyar miji ne mace za ta samu aljanna ko kuma ta kai ga wuta Allah ya kiyaye to akwai sanarwa mai muhimmanci wanda za mu yi gashi sakamakon karatu da muka yi muka fadakar kwanaki dangane da cewa jama'a akwai muhimmancin ciyarwa ga talakawa musamman da watan azumi musamman kuma ka ciyar da talakawa abinda za su yi bude baki muka ba da shawarwari dai to gashi an samu markazu salafiya da ke nan number 46 Major Road tudun wada zali a nan jihar Kaduna a Najeriya sun ainihin wato buga wannan rasit na iftar Ramadan. Akwai naira 50, akwai naira 100, akwai 200, akwai 500, akwai 1000. Za ka iya zuwa sai ka yanki wannan rasit sai a yi tikin wato sai a yi alama abinda ka bayar sai abin nan. Waɗannan kuɗin naka su za a tara ko a je a yi jali da su kafin azumi su haɓaka sai a rinka yin abinci ana kawo masu shan ruwa suna sha ko kuma a aje su a banki ana ainihin ciyarwa haka kun san mun ba da shawara akan haka. To sai dai ina fatan ku zamanantar da al'amarin naku idan kun yi irin wannan ku rinka sa lambar waya da kuma irin email address da makamantan haka saboda na nesa in wannan abin ya kai gare shi ya iya bugo muku waya ya ce to shi daga Jalingo yana so ya taimaka ya zai yi sai ku ce ga account number shine information and communications din kenan na eh insha Allah amma yanzu kaga wannan information ne ba za a iya communicating ba through wannan Allah ya taimaka ina fatan mun gane.
Yace na yi bayani dangane da cewa majuju ƴaƴan Annabi Adam ne. Shin su ma akwai shari'a a kansu? Wato irin ta Allah madaukakin sarki kamar yadda take a kanmu haka take. Yadda yake wajibi ne mu bi shari'a su ma haka suke wajibi ne su ainihin bi shari'a. Babu bambanci sai dai kawai su Allah madaukakin sarki ya sa akwai kafirci da fasikanci da zalunci a cikin su ne da yawa kuma Allah zai musu hisabi. Kamar Dajjal ne, Dajjal ma ɗa ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adam. Duk waɗannan hadisai ne sahihai suka tabbatar za mu zo mu same su a cikin wannan littafi na Al-Imam Al-Bukhari insha Allah. Wannan yace dan Allah ya yi mishi bayani dangane da wannan hadisi da yake cewa daga Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama la adwa ولا طيرة ولا هامة ولا صفر انت متفق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاته لا عدوى وطبعاً ده وانا كلمة تكي نسي شيني وتتوتاباتا ايه تاشي دقى جكنواني تقوما جكنواني سيدة اذنين الله شيني في النبي يقول يتي لا عدوى وطباب وتتوتاباتا تكي ايه تاشي كمر وانا انا ده تباكلوسيس انا ده تارمبكا sai a ce wane ya saka wa wane sai annabi ya ce a'a ba haka bane sai dai a ce Allah ya saka wa wane abinda hadisi yake so ya kore shine ba ita cutar ce take tashi da kanta ta tafi ba Allah ne in ya nufa cikin izinin Allah sai ta tafi in ba haka ba zaka ga ɗa da kuturuwa ta haifa sai kaga an haife shi lafiyayye saboda haka babu wata cuta da ke iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la adwa wato babu ainihin transmission tsakanin cututtuka wannan ta tafi ta a sai dai in Allah ne ya transmitting din ta ma'ana sai dai in Allah ne ya dauke ta ya data sannan sai ke ina zuwa tukun wala tiyarata sai kuma yace wala tiyarata kuma babu canfi kace ka fito kaga kuturu kace yau da sa'a ka gama kahu ka ce yau ba sa'a babu wannan a musulunci babu tsira sannan sai ce wala hamma babu kuma ainihin hamma wato wani mai mugun nufi da zai iya yi maka wani abu da kambin bakan shi ko da maita ko da wani abu nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mana duk wani mai mugun nufi mai asiri mai wani abu ba zai iya yi maka ba sai da izinin Allah dan haka ba shine ya isa ba dan haka sai annabi ya kore abin ka dauka duk wani abu da ya same ka to Allah ne ke same ka ne shi wannan ya zama sababi ne kawai sannan sai yace wala safar babu safar wato babu canfa watan safar a ce watan safar wata ne mai nahisi mai bala'i ba a yin aure a cikin shi saboda aure ba zai karko ba ba a yin ciniki a watan safar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore waɗannan abubuwa ne da suka shafi jahiliya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya muƙabalance su da babu ina fata an gane dan a cire jahiliyar da ke cikin zukatan mutane to wannan hadisin aka dubi zahirin abin da yake cewa la adwa babu wata cuta ta tashi ta koma ainihin jikin wani sai kuma ka dauko wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sirra min almajzumi firaraka min alasadi idan ka ga wanda yake da cutar kuturta ko da wata cuta wadda kake jin tsoron kar ta hauka kamar tuberculosis ko wanda yake da tarin fuka ko makamancin haka annabi yake ka kwashe da gudu kamar ka ga zaki to yaya za a hada waɗannan maganganun guda biyu anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana alakanta abin ne daidai da gurgurdan imaninka idan ka ga abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce amma ka san cewa gudu din ba shine zai raba ka da cutar ba sai in Allah bai nufi ta same ka ba amma sabab ana kaucewa dukkan sabab duk abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce mishi shine hadisin yace ka gudu to in ka gudu din ko baka gudu ba sai cutar ta same ka kuma fa sai ka ce to la adwa ba cutar ce ta same ka ba Allah ne ya nufin ta same ka ina fatar kun gane Allah ya taimaka to sa'annan wannan kuma sai ya sake cewa gashi an yi magana akan cewa fada da kafirai shine jihadi domin jiya mun yi magana akan cewa fitina ita ce fada tsakanin musulmi da musulmi kada ka shiga to fada da kafirai kuma fa to sai yake cewa an ce tunda shine jihadi to in rikice-rikicen da ke faruwa a Kaduna Jos zangon Katsina za mu iya kiran su jihadi haƙan su ne ma asalin jihadi abin da ya sa su ne asalin jihadi shine kafirai ne suke tashi su afkowa musulmi shine asalin jihadi ina fatan mun gane domin wannan jihadi ne ad-difa'i irin wannan jihadin in ya faru a gari hatta mata da yara ba a ɗauke musu ba da gwargwadon ikonsu misali muna zaune lafiya kawai sai a ce ga kafirai nan sun fara kashe mutane daga ina daga sabon gari sun iso PZ to mu da ke nan tudun wada ba cewa za mu yi to mu kuma mu yi gaba ba mu gudu a'a kowa zai shirya ne ya ainihin tinkare su kafin a ce sun hauro gada kubanni mu je mu fara dandaka su ba za mu bari wai sai sun zo nan ba domin labari ya tabbata cewa can sun fara barna to wannan shi ake kira al-jihadud difa'i wato jihadi na kare kai to wannan wajibi ne wajabcin kuma har ma ba a neman izinin wani wanda yake uba ne ko uwa a kan shi domin yanzu hujume ne kafirai sun afko ne dan haka irin wannan rikicin da kafirai za su kulla haka siddan sai su shirya cewa sun fahimci ranar juma'a musulmi ba sa zuwa masallacin juma'a da makami dan haka je a tura wasu ƴan mata tsalo-tsalo masu guntun sikir su bi tsakiyar sahu-sahu na musulmi domin idan wasu musulmi sun harzuka to kawai sai a ci gaba da harbin su da bindiga kun ga tsogala ce aka yi to a irin wannan halin ba cewa za a yi wai ai wannan kafirai duk kafirin da yake irin wannan ba shi ake kira kafirin amana ba sunan shi kafiri al-muharib kafiri mai fada da musulunci kuma wajibi ne a tashi ai fada da shi da gwargwadon irin wannan fadan da yake yi saboda haka irin waɗannan rigingimin da ke faruwa jama'a babu ko shakka cewa in an shiga to wajibi ne kuma wajibi ne in ya taso a shiga din kuma bai halatta a saurara akan haka ba dan komi ba fada ne ake shiryo shi dan me domin kadai ainihin a rusa musulmi da musulunci saboda haka duk inda kuka ji ai ba ma wai a ce an fado muku ba a kuna nan in kuka ji cewa an fada wa zangon katabu wajibi ne ku je ku kai gudunmawa kuna nan kuka ji an fada wa wajibi ne ku je ku kai gudunmawa ba wai ku jira sai ma abin ya zo ya rike ku ba dan haka muka ce in kuna nan tudun wada kuka ji cewa an tinkari sabon gari ba ku bari abin ya iso muku za ku je ne ku tinkare su a can ku tarba wa mutanen sabon gari din ina fata an gane haka irin wannan da take faruwa babu shakka idan kafirai sun abko musulmi to wajibi ne ainihin a abka musu domin a tare ainihin wato mutuncin musulunci wannan yace mene wannan kamar mace ce take cewa meye hukuncin namiji da ya saki matan shi da ciki to anan me wazazzaganci tai matar shi zata ce sai ta ce matan shi sai zama guda ɗaya kenan me wa kuma Hausa ce ta amma jam'i matan shi dai yana iya dauka yana daukan fuska biyu ma'ana matan shi ne guda biyu ko uku ko hudu sai sake su suna da ciki ya halatta matar shi ce kwa ɗaya sai sake ta tana da ciki ya halatta yayi saki daidai da irin lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda idan za ku saki mata ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'ar ka ku sake su li'iddatihinna a lokacin da ya cancanta a sake su menene ma'anar lokacin da ya cancanta shine li'iddatihinna shine lokacin da ka sadu da ita te haila jinin haila ya dauke ta tsarkaka kafin ka sake saduwa da ita bayan tayi wankan haila to wannan lokacin yayi daidai ka sake ta don ya bayyana cewa ba ta da ciki in ba haka ba fa ka bari sai ciki ya bayyana ya fita karara tana da ciki sai ka sake ta amma sakin mace a ɗayan halaye guda biyu bai halatta ba halin farko shine sadda ka sadu da mace ciki bai bayyana ba kuma bata yi haila ta dauke ba to a wannan lokacin ana cikin duhu ba a san wannan yanayi take ciki ba to wannan ba shine lokacin da Allah yake cewa fa talliquhunna li'iddatihinna ba abu na farko kenan hali na biyu shine halin da wannan mata tana cikin jinin haila jage jage to ba a saki a wannan hali har sai ta tsarkaka kafin a sake saduwa da ita bayan tsarki to sai a sake ta ina fata an gane don haka wannan da ya saki matan shi in ana maganar ya halatta ko bai halatta ba yayi saki a daidai lokacin da ya halatta ko bai halatta ba yayi saki a daidai lokacin da ya halatta yayi saki ina fata an gane wannan kuma yace dan Allah wasu sunaye ne Allah ya fi so wajen addu'a neman biyan bukata a wajen Allah wassalam wato kowace addu'a zaka yin ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah babu laifi yayi daidai inma dai kawai malamai suka tsara cewa saboda yadda aka ga usulubin alqur'ani da kuma usulubin addu'a a cikin sunna kowace addu'a ana son ka dauko wani suna da ya zama munasab misali wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna kaga addu'a sukai annabi ibrahim sun fara ginin ka'aba da shi da isma'il sai suka fara da ya ubangiji ka karba mana wannan aiki namu sai suka ce innaka anta sami'u al-alim ya allah kai ne ji ne kuma mai ilimi ne kaga anan suna so ya karba suna so ya saurare su to ya allah kana jin mu kuma ya allah kana da ilimi wa irin wannan halin sai suka yi munasaba da wannan ina fata an gane to ana son ka rinka duba sunayen waɗanda suka ainihin wato su yi kusanci da buƙatar ka amma ba haka ba kowane suna ka kira to insha Allah ta'ala yayi daidai qul ya allah ko a'udhu bir rahman ayyama tad'u lahu al asma'ul husna duk wanda kuka kira wannan yace to wannan ga alama budurwa ce mai tambaya tace malam wanda iyayensa suka hana shi yin aure bayan ya samu wanda zai aura to ya zai yi sai ta daga magana zuwa ga wanda zai mata maganin abin da ya dame ta kamar ki samu wan mahaifinki ko wan mahaifiyarki ko malamin mahaifinki ko wani mai gidan shi sai ki je sai ki nuna ga bukatarki ka kuma kin samu wanda kike so a aura amma in abin ya ci tira in ana magana tsarin shari'ar musulunci ne ba al'ada Bahaushe ko da Bafulatani ba sai ta je ta samu alƙalin musulunci sai ta gaya mishi shi alƙali yana da matsayi biyu a cikin addini yana da matsayi na malanta yana kuma da matsayi na wakilin hukuma shi yasa wata yarinya rikici ya rikice mata irin wannan a Kaduna ga miji ta samu za ta aura. Ubanta ya ce sai dai ta samu baflatani. An samu baflatani ya ce sai mai digiri. An samu mai digiri ya ce a'a ba na Arabiya ba, digirin boko. Shine sai yarinya sai ta aiko tana cewa wai yanzu babu malami ne, wai Abubakar Gumi ba yana daurawa ƴaƴa aure ba. Nace gaskiya ne. Sai nace amma Abubakar Gumi ba malami bane kadai, shi malami ne alkali. Sai nace mata a tsarin musulunci da rayuwa da alkali da soja jami'in tsaro kenan, ko sun yi ritaya to suna nan makale. Duk sanda ta rikice soja zai iya sa kakin shi. Daga ga sarkin musulmi Muhammadu Sada ba da ta rikice sai ya sa kaki ya hau tanka yaƙi ya je rusa gidan ƴan Shi'a a Sokoto. To shi soja ma'ana baya cire kaki har abada, sai dai in mutuwa ya sai a sa mishi na lahira, likafani kenan. To haka alkali Abubakar Gumi ya dade da ritaya, ya fi shekara 30 da yin ritaya, amma har ya mutu shi alkali ne. Don haka duk abin da ya kama zai iya sa riga alkalanci a falon shi, ma'ana sai ya mai da falon shi kotu. Don haka ina daga cikin bambancin Abubakar Gumi da sauran malaman Najeriya shine shi malami ne kuma alkali ne. To har abada yana da wannan matsayin. To alkali ma haka yake, shi malami ne kuma wakilin hukuma ne. Don haka idan mahaifinki ya ƙi miki aure a halin kina bukata bayan kin bi hanyoyi da suka kamata, to yanzu zaki je ki kai wa wani malami ne wanda yake da hukunci a hannu. To yanzu sai a aiko alkali yana kiran shi. To anan ba wai abin da Hausawa da Fulani suka dauka cewa ai ta kai ubanta wurin alkali a ci mutuncin shi ba, ta je neman maslaha ne. Don haka sai shi alkali sai ya dauki ɗayan matsayi biyu, duk wanda ya dauka daidai ne, ko ya dau matsayin malami sai ya aika sai a kira mahaifinki a zo a zauna a gidan shi alkalin. To yanzu a matsayin malami kenan, a zo a zauna sai ya mishi nasiha, ya mishi ayo, ya jawo hadisai, ya mishi wa'azi. In ya ji shi kenan, in ba haka ba fa sai kuma ya dau matsayi na alkalanci, sai kai matsalar sai ta zama kotu. Yanzu kin kawo kara kenan. To ƴata kai ubanta kara a kotu domin maslaha ta addini, ba laifi bane jama'a. Amma na san Fulani da Hausa ba za su yarda da wannan maganar ba, amma mun san abin da yazo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine doka. A cikin musnadul Imam Ahmad da Sunan Abu Dawud, a cikin akwai hadisi sahihi da ƴata kawo kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita yanzu ba akan an ƙi mata auren ba ne, amma yi mata auren ne, amma sai aka yi auren huce zuciya da ita. Ma'ana mahaifinta yana da yaya, sai yayan mahaifinta ya tafi nema wa ɗan ainihin wato ɗan uwan shi aure. Daije sai aka yi musu cin mutunci aka hana su auren. Daije zafi kawai sai ya zo ya ce to ai ni ma ina da ya a gidana, kawai sai ya ɗaura mata aure ba tare da ya gayawa ita yarinyar ba. A halin kuma ita yarinyar ta riga ta balaga. To sai yarinya sai ta ce bata yadda ba, da ta ce bata yadda ba sai ta taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga ta taho wurin manzon Allah ne a matsayin shi na mai ilimi na Allah madaukakin sarki, sannan wanda yake da hukunci a hannu, zai iya yin duk yadda Allah ya ce. Da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira ainihin mahaifin. Da abin da ƴarka ta ce haka ne, sai ya ce haka ne, gaskiya ne yadda ta faɗa. Sai ce to yanzu ke ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda mahaifinki ya na daura miki aure ba tare da izininki ba, kina da ƴancin ki zartar da auren, ki ce kin karba, kina da ƴancin kuma ki bata auren. Sai ta ce na'am. To yanzu kam na amince, tunda dai ka nuna mishi matsayin shi cewa iyaye su san irinmu. To irin mudin nan shine sai malamai suka sharhi al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tahzib as-Sunan, wanda sharhi ne na Sunan Abi Dawud. Sai ce irin mu da tace yana nuna dukkan ƴar da ta balaga, to su san cewa iyaye ba su da iko a kansu na zaba musu wanda suka so, sai sun nemi shawarar su. Sai Ibn al-Qayyim yace wannan ya nuna kenan cewa da ake yi budurwa iyaye na da izini a kanta, shi ne ana magana budurwar da bata mallaki hankalin kanta ba, wadda bata balaga ba. Amma budurwar da ta balaga, uba bai daura aure kawai ka ce ai gashi nan ya ba da ita, amma ƴarka tana ƴar shekara 12 ko 13 kafin ta balaga, sai ka daura mata aure ka kai ta gidan wanda kake so, kuma wajibi ne ta karba, kuma shari'a ta baka wannan ikon, ita kuma ba ta da wani zabi. Amma in ka sake yar ka ta balaga, to a lokacin sai shawara da wa'azi da lallashi. Amma in ta tubure, to sai ka batta akan abin da ta tubure, don yanzu shari'a ta mallaka mata. Don haka daga baya sai ta ce to ta karba abin da babanta yi, amma dai ta nuna mishi yadda matsayin iyaye yake ga yaya irin wannan. Saboda haka ke da kike tambaya, sai ki tsaya ki nazari, ke din nan yarinya ce karama, wadda Hausa yake cewa dera ko ko yar matumbura, wato yar karama wadda baki kai kin komo ba, to di yadda mahaifin ke hukunta sai ki karba. A ko kuwa ke kin balaga, ma'ana kin gama secondary, kin gama FCE, kin gama diploma, kin gama Arabic, Hausa, kin gama degree, kin yi masters, kin yi PhD, to wannan kuma mallakar harkar ki akan ki take. Don haka idan ya ta kai matsayi irin wannan da na bayyana na ƙarshe, wato ta balaga, to wannan kai tsaye za ta iya gaya mahaifinta cewa to tun da dai ya yi shawarar ba zai aurar da ita ba, za ta tafi wurin alƙali ya aurar da ita. To a irin wannan halin alƙali yana da ɗayan zaɓi biyu. Ina waɗanda suka karanta alƙalanci diploma Congo sun san tuhufatul hukami, ya ce hukumul hakim yarfa'ul khilaf. A irin wannan halin tana zuwa wurin alƙali ta bayyana mishi, alƙali zai iya mantawa da ma'aifinta ya ce waye kike so, ta ce wani ne, ya kira shi kawo sadaki ya ɗaura maka aure, shikenan. Abin duk da alƙali ya ainihin zarta akan wannan, to wannan ya zartu karanta tuhufa za ka samu gamsasshen bayani, kuma haka maganar take. Zaɓi na biyu da alƙali yake da shi shine sai gayyato mahaifinta ya zayyana mishi ga abin da ake ciki, ya nuna mahaifinta cewa wannan yafi baka da cikakken iko akanta don ta kai wani matsayi na rayuwa. Idan uban ya katse akan haka, sai alƙali ya zartar da irin wancan hukunci na shi ya aurar da ita shi da kansa alƙali. In kuma uban ya saurari nasihar, ya sallame su su koma gida, sai shi ya ainihin aurar da ita uban kenan. Ku karanta littafin Sublus Salam, Tahzibus Sunan, Nailul Awtar, za ku samu waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan yake cewa kuma wato sallar nafila wai ana yi mata iqama ne, a ba a yi wa sallar nafila iqama, kuma za a iya cin abinci da wanda baya yin sallah, wannan kuma za a taimake mai. Wato tambayoyi uku ne a ɗaya, dai na farko ba a yi wa nafila iqama, sallar farilla ita ce ake wa iqama. Na biyu abin da ya shafi ainihin cin abinci da wanda baya yin sallah bai halatta ba, lallai ne ainihin a ƙaurace mishi. Amma kuma ƙaurace mishin za a dubi shin za ta yi fa'ida, idan za ta yi fa'ida sai a ƙaurace mishi, in ba za ta yi fa'ida ba sai kuma a ɗauki ainihin wani matakin. Sannan kuma magana taimaka mishi, wani irin taimako, idan taimakon zai jawo shi saboda dama mai rauni ne, sai a iya taimaka mishi, taimaka mishi kuma da za ta jawo hankalin shi dawo ga sallah ɗin. Don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da dangantaka da yadda ainihin wato aka samu shi mutumin da ba yin sallah da gwargwadon kuma yadda ba yin sallah ɗin. Wanda ya ce mu dai samari babban abin da yake hana mu aure shi ne tsawwala sadaki a badun akwati, ko a badun akwati ne wannan Hausa malama da sauransu. Hukunci iyaye ya yi amfani da ni ne a fi medium kawai, na zama mashi media ne, kafar yaɗa labarai yana isar da saƙo gare ku cewa abin da yake hana su yin aure shi ne wato suna son auren, amma tsawwala sadaki. Na'am, al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi kyakkyawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aure mafi albarka shi ne wanda sadakin shi ya fi sauƙi. Don haka iyaye ku sauƙaƙa wajen tsawwala sadaki ɗin, kuma ina ba da shawara su ko masu kuɗi su shigo cikin wannan harka jama'a. Idan aka sa sadaki ɗin su ware wasu kuɗi jama'a, wanda da an sa sadakin kawai sai a ce a ɗiba daga cikin waɗannan kuɗin a biya. Wato irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a kafa musu kwamitoci ne, a samu amintattu daga dattawa ne, malamai ne, limamai ne, waɗanda suka cancanta. Muka ce dattawa ba na manufin sai 'yan shekara 50 ko 60, a cikin 'yan shekara 20-25 ma akwai dattawa. Sai wani attajiri ko wani mai hali sai ce ga naira 500,000 ko miliyan ɗaya a aje dukkan wani saurayi da aka ji zai yi aure, sai a taimaka mishi, ita ma yarinya sai a taimaka mata, shi ma uban da zai aurar sai a taimaka mishi. jama'a mun ga waɗannan abubuwan kuma mun gansu muna kuma ganin su suna aiki. Na ba ku labarin Sheikh Assaf mai wannan littafi 70 hadisa, mai littafi Al-Mi'an Nabawiyya menene 150 hadisa, yazo ya kafa ainihin wato jam'iyya ce khairiyya, wato stone na alheri, ko me ake tattara daga ciki har da kayan aure. Duk abin da kake bukata za ka yi aure, sai ka je ka ce za ka yi aure, sai a je akwai kuɗi da ma standby wanda wani ya kawo kuɗi ne, ya kawo kamar 1,500,000, sai a je a kama maka hayan gida mai ɗaki biyu, a sai muku gwargwadon abincin da zai riƙe ku wata shida, a ɗan kawo ɗan albashi ko kuma ɗan allowance a rinƙa baka kai da ita, sannan sai kuma a karɓi takardun shi ko kuma a rinƙa nemo mishi aiki a cikin waɗannan lokacin, sai kaga ana turfa musu asiri samari maza da mata. Wannan a ƙasar Makka ne muka ga haka. Ya kamata a samu a kwaikwayi, wannan zai zama mana alheri jama'a, domin fitinan nan da kuke gani jama'a ta fi yawa a Makka. Yanzu 'yan mata da suke a Makka marasa aure sun fi waɗanda suke Najeriya. Samari da suke ba su da aure, in ka dubi statistic ɗin nake nufi, ba wai dinda mun fi su yawa, amma in ka dubi abin by statistic, by percentage, yawanmu da yawansu, yawan marasa aure a Saudi Arabia sun fi yawan marasa aure a nan, saboda aure a cikinsu ya fi zama fitina. Wai al'adu da suka shigo su waɗanda yake sun saba ma addinin Musulunci. Wani yaro matar ta gallabe shi da Ramadan ɗin nan, ya same ni ɗan Makka ne yana so ya sake ta, na ce mishi yayi haƙuri, ya ce ya samu wata yana so ya aura, amma nan ma kuma auren fitina ne. Na ce kamar yaya, ba sadaki ba in aka je ka samu 'yar ahlin sunna? Ya ce ai duk abubuwan da ga su nan dai sai dai gyaran Allah. Wata fitina sunanta daggalbab, wai daggalbab, wai in ka zo shi ne na gani ina so, wai daggalbab, wai kana kwankwasa kofa. To daggalbab din nan zai maka auren mata uku a Najeriya, saboda gwalagwalai ne za ka siya ka zuba a wani faranti ne tsadattiya da aka buga lissafin sai na ji kusan 400,000 da wani abu ta zo. To ka gan ka tafi dimbi ai ka samu mata guda hudu nan in kai abin nan, in kai kada wajen likoro haka ko wajen ikara da makamantansu, ka gani in ka tsaya nan tudun wada ne aure biyu zai maka wannan 400,000 da wani abu. Daggalbab din nan shi kanshi fitina ne, ba yi cikin lissafi kuma, ba a zo akwati ba fa, ba a zo akwati ba, ba a zo sadaki ba, ba a zo kudin na gani ina so ba. Wannan daggalbab sunan shi, ita za a ba, akwai abin hannu na zinare, akwai na wuya, akwai kudi kamar riyal 3,000 wajen 120,000 kenan. Wai to kana kwankwasa kofa, ita kake kwankwasa a tukuna ma baka kwankwasa a iyayen ba, shine daggalbab. To kaga wannan daggalbab din fitina ce shi kanshi. Allah kiyaye. Hadisan da suke bayani, wato ba a yin wata sallah bayan sallar subahi, yaya bayanin su? Zamu zo mu same su. Hadisan da suke magana ba a yin wata sallah a bayan wata sallah asuba, wanda suke magana sallah mara sababi, amma idan a ce ka zo baka samu sallar ainihin wato tarawihi ba, raka'atul fajri, baka yi raka'atul fajri ba, za ka iya yin ainihin raka'atul fajri idan liman ya sallama. Ina fata an gane. Babu laifi insha Allah. Haka a ce a bayan sallah asuba din kuma sai ka shigo masallaci, zaka iya tahiyatul masjidi, kaga duk waɗannan salloli ne masu dalili. Ko kuma bayan sallah asuba ka zauna zaka yi karatun alqur'ani a masallaci, sai ka ji alwala ka takare, ka tashi ka je kai alwala. To ana son duk sanda kai alwala kafin ka zauna ka ci gaba da wata harka, ana so ka buga koda nafila raka'a biyu ne. Ina fatan mun gane. To kun ga ire-iren waɗannan abubuwan salloli ne masu dalili, za a iya yin su a lokutan da aka hana yin sallah. Ina fata an gane. Yawwa, wannan yake sallah biyu a cikin masallaci ɗaya bayan liman ya gama, wasu su yi wata sallah. To yana tambaya ne akai, mun yi bayani a lokutan baya can ba su halatta ba. Duk waɗannan matsaloli za mu zo mu same su, akwai inda Bukhari zai ba mu dama mu zo ainihin mu tattauna su insha Allah. Wannan yana cewa, dan Allah ina son ka ƙara tunatar da ɗan uwa musamman masu aikin hannu su, dan Allah su musulunci idan suka yi alƙawari, cika alƙawari, wato teloli da masu kwaɗo da linzami kenan, da kafintoci masu yin kabad na aure, kaga mai yiwa wannan sun kawo mai cankal ne, shi ba su yi mai ɗinkin angwanci ba, ba su gama wa amarya shi kanta ba, kaga duk sun rikita mishi al'amari gida da waje kenan. To yin yake cewa, don Allah a ja hankalinsu su rinƙa cika alƙawari, da shi nan da yi mene idan shi wanda ya alƙawarin mai kula da addini ne ba sai ce to kai kuma ustaz yaya zahar al-fasad fil barri wal bahri sai ka ji duk wasu ayoyi za a jawo maka ƙarshen su da farkon su abu dai a nemi tsakiya kuma a saka ka a cikin wuta saboda kai ustaz ne to kaga akwai mas'uliyya kubra a kai to masu dai aikin hannun sai ai kokari teloli da makamantan su tela kan sai dai gafara Allah dama tela yayi kaurin suna akan cin yadi da saba alƙawari shi kuma kafinta matsalar shi dai a sa rana gobe za a kai yarinya a ce ba a gama ba a neme shi a rasa to ire-iren waɗannan fitintunu dai suna nan ga masu aikin hannu kowa riga san su ko mai gyaran rediyo in ka kai mishi shi kuma a neme shi a rasa ko a ce rediyon ta ɓata ko wani abu makamancin haka abubuwa dai ga sunan dai to masu aikin hannu dai ya kamata dai su ji tsoron Allah abin da yake cewa a ja hankalin ƴan uwa kenan mai wa dai sun taɓo shi Allah ya kiyaye.
Wai shin shehu ɗan fodiyo ɗan ƙadiriya ne? A ɗan fodiyo ba ɗan ƙadiriya ba ne jama'a ɗan fodiyo musulunci ya bai ƙadiriya ba. Sannan a cikin wasiyar shi ya ce a bi ƙadiriya a ai mun karanta wasiyar ɗan fodiyo da kuwa nan cikin littafin Tamizul Muslimi na ko? Cewa ya yi a bi Alƙur'ani da Sunna ko? Ya ce a ringa karanta hadisan manzon Allah a ringa karanta tarihin salaf ya ce a guji son zuciya da bid'a ai wasiyar kenan ko kun manta ne to amma a cikin wasiyar mun ga da ya ce a bi ƙadiriyya dan haka dan hujjo ba dan ƙadiriyya ba wannan ƙarya ce to a ina take ina zuwa tukuna ba mu cewa ba wata amma a ina take sannan yaya ingancin ta yake misali ni dai yanzu ni na mubashiranci aikin ta haƙiƙin littafan ɗan fodiyo in kana ta haƙiƙin littattafai a ƙasar Hausa kana fuskantar matsala daga cikin matsalar gane ingancin danganta littafi zuwa game shi abu na farko kenan wannan yana ba mu aikin da wani lokacin sai mun koma wurin Muhammadu Bello ɗanshi don bayan mutuwar ɗan fodiyo ɗan ne ya zauna ya editin duk aikin uban ya tabbatar da abin da yake na uban ne da abin da ba na uban ba. Da haka yanzu duk wani littafi kowa zai iya gwada ba abin shi ya ce gashi na ɗan hodiyo ne amma abin cewa wace hanya za a bi a tabbatar da kaza na ɗan hodiyo ne ita ce hanyar ilimin ta haƙiƙi wanda kuna a ƙasar Hausa ma ba a damu da ita ba saboda haka jama'a ɗan hodiyo ba ɗan ƙadiriya ba ne kuma ai abin da ke nuna muku haka kowa ba ya ga irin shirman da ƴan ƙadiriya suke yi ba to ku auna shirman da ƴan ƙadiriya suke da abin da ke rubuta littafin ɗan hodiyo iri ɗaya ne. To dalili ne akan cewa ashe ko da mutum ya faɗi magana akwai maganar banza wanda zai faɗi na ɗaya kenan na biyu ƴan ƙadiriyya suna karanta littafin ɗan fodiyo duk abin da ƴan ƙadiriyya suke ɗan fodiyo ya hana ganga da suke bugawa a masallaci ya ce masallacin da aka buga ganga bai halatta a yi sallah a ciki ba har sai an rusa masallacin an haƙe ƙasar an ƙwaƙule ta an kai ta wani wuri an kawo wata an yi ciko sannan an gina an kawo wasu sababbin tabarmi sannan ai sallah Allah ya karba amma ƴan ƙadiriyya rawa suke da mandiri buga mandiri suke yi a cikin nurul albab ya ce wanda ya karanta wata aya ta alqur'ani ya buga mandiri cewa ya zama kafiri ba sa yi saboda haka cewar dan hodiyo dan ƙadiriyya ne wannan sai dai a je a yi yaran da ba su fara fanfara ba wayo amma muka haƙura sun fara zuba saboda tsufa kuma ai wayo ya wuce ina fata an gane wannan yake a ƙara faɗakar da ainihin wato faɗakarwa game da jam'i biyu jam'i biyu jama'a ana iya haɗa sallah azhar da la'asar ko sallah magariba da isha saboda dalilin ruwan sama wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda ake sa rai ya faru ko saboda iskar da ta faru ko wadda take faruwa ko wadda ake sa rai ta faru ko kuma saboda wani dalili kamar sanyi wanda ake ga ya faru ko zai faru ko kuma wanda ainihin yake faruwa waɗannan maganganu ne masu tsawo jama'a ma'anar wannan magana ita ce idan an yi ruwa aka gama kamar karfe 5 na yamma sai aka ga gari ya tabe in aka yi sallar magriba yanzu karfe 7 in aka tafi isha ba za a iya dawowa ba saboda akwai tabi akwai duhu akwai kaza to sai a haɗa sallar magriba da isha annan take shine jam'u taqdim idan ku ya zama an fara ruwan sama ne jama'a ba a dauke ruwan nan ba har sai karfe 7 sai kuka fito masallaci da kuka fito masallaci kafin ku kinta ku yi alwala ku yi kaza har karfe 8 dai to a wannan lokacin sai ku yi sallar magriba da sallar isha ya zama jam'u ta'khir to ana yin wannan saboda ruwa jama'a akwai nasoshi saboda ruwan sama akwai nasoshi saboda iska ko saboda sanyi ko saboda ainihin wannan al-sheikh mashhur ya rubuta littafi musamman akan wannan matsala saboda haka in ya faru haka an yi babu laifi idan kuka hade sallah bayan kun hade sallar sai kuma gari yazo ya ainihin kwaranye daga halin da yake ciki ba za ku ce ku sake sallar isha akan lokacin ta ba ta riga ta yi ina fata an gane kuma mutum ya yi sallar shi ta magriba a sabon gari gidan shi yana tudun wada sai zo tudun wada sai ga cewa ana hada sallar magriba da isha a masallaci an idar da sallar magriba sai zo sallar isha tare da jama'a in aka yi sallar isha tare da jama'a sai ainihin shiga gidan shi ya ci albarkacin wannan sai dai ba a hade sallah din a gida ne in a gida sallah ta kama ka babu hade abin nan na'am na'am jam'i na biyu a masallaci a bai halatta ba wannan bai halatta ba shi ma doguwar magana ce wa alaikum salam a sai in sallar ta saba shine sallar ta saba daga yadda aka yi mu yanzu mun yi sallah ta magriba ne sai su suka zo za su hade za su yi sallar magriba da isha wato matafiya ne kun ga abin da muka yi ba shine za su yi ba wannan babu laifi a kan shi wani ce ina gaskiyar cewa Bukhari yayi na farki yana kore manzon Allah kudaje a matsayin cewa ba'ifan hadisai da zai iya korewa annabi in ya girma wadannan abubuwan duk malamai sun faɗe su cikin tarihin Imam al-Bukhari cewa haka din sun faru irin wadannan mafarkai wasu tambayoyin ba na iya karanta tambayar ne jama'a kun san ba mutum ya karanta a islamiyya ba ko a firamare abin rubutu ɗan mutsi-mutsi din nan haka bari mu gama wannan wannan ya ce wai ina gaskiyar magana da hausa ke cewa Allah ya ce tashi in taimake ka in dai Allah ne aka ce ya ce to muna so mu gani a Qur'ani ko a hadisul qudusi ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai tashi in taimake ka kamar wannan magana ce da hausa suke faɗi don su karfafi zuciyar mutum amma cewa Allah ya ce da hausa ke cewa to wannan aka kai ta wurin malaman tauhidi ko usulul fiqhi to za a yi jidali ba dalili a kanta amma manufar da ta sa suke faɗi manufa ce ta karfafa mutane shin in sallar witri ta kubuce mani na iya yi ko bayan na yi sallar asuba sallar witri matukar ta kubuce ana iya rama ta koda bayan sallar asuba wannan ya ce sun gyara rijiya ne sun sa mata marmara da siminti sai kuma suka ji ruwan yana ainihin wato kanshi ko kuma bayan siminti to yaya za a yi kenan wannan ya nuna kenan ta cuɗanyi da wannan simintin da aka sa mata ba za a amfani da shi a wajen ibada ba har sai lokacin da wannan wari na siminti ya kau ina fata an gane wannan ya ce ƙafafu al'aura ne ga ya mace ya ce nakan ga wasu mata suna sa niƙadi amma ba safa a ƙafarsu a'a dama sanya safa ba wajibi bane ba mustahabbi bane sai in hijabinta bai kai ba sai ya zama mata larura ne don ta dan kange kawai amma ba wai duk matar da ta sa dogon hijabi kuma dole sai ta sa safa ba amma ƙafafu dai al'aura ce amma ƙafa da aka ce al'aura ce ana nufin lallai mace ta rufe a wajen fita ko kuma a wajen sallah a sallah ma malamai suka ce in har ƙafa ta fita ta mace ba tare da ainihin wato wani uzuri ba to sallata tana iya baci ina fata an gane Allah ya taimaka wannan ce dangane da dulfatul isra'a shin akwai wani abu ne da ake karantawa ba a karanta komai a dulfatul isra'a dan takaitaccen zamani ya matsayin kada yatsa a sallah kada yatsa a sallah sunna ne jama'a ya zo cikin hadisi sahihi da al-imam Abu Dawuda ya rawaito shi shin malam ko ya halatta ga ahlus sunna yi wa dan shi'a wato masu zagin sahabbai sallama a bi halatta ba Imam al-Bukhari yayi fatawa cewa ba a wa yan shi'a sallama kamar yadda ba a janaizu fatawa Imam al-Bukhari kenan yace wai akwai wata hadisi to ka ji zuganci wai akwai wani hadisi na dan gyara ne jama'a wai akwai wani hadisi wanda ke nuna rashin halaccin kiran sallah a cikin masallaci a ba hadisi ne yazo yace kada a kira sallah a masallaci ba kiran sallah a yi masallacin ne ya saba wa hadisi shi hadisi ya ce a waje ake kiran sallah sai wasu suke kiran sallah a cikin masallaci dan haka in aka ce musu kakkuyi a cikin masallaci sai su ce a kawo hadisi sai ce ai kun saba wa hadisin ne ko kun fahimta jama'a yanzu misali in ka tafi banki ka ce a dibi kuɗi a baka daga account dina in nace in mai banki ya ce ba zai baka ba sai ka ce wani bai da kuɗi ne sai a ce yana da kuɗi amma bai ce a baka ba sai ka ce to kana son a kawo maka inda yake kada a baka a ina ne wannan yace in nazo ka a bani yanzu kai za a tambaya a ina ne yace a baka to da haka jama'a ba a kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci bid'a ce ta sarakunan gargajiya da suka kawo ta bayan musulunci da shekara 500 ku karanta wannan magana a cikin littafin al-Ittisam na al-Imam Shatibi sai dai ga wata tana cewa mace ce ta
mata ba sa raka gawa domin wannan barnar ta fara daga kristoci suna raka gawa tare da mata to kuma yanzu an fara samun wasu suna ganin wayewar kai ne idan dan boko ne ya rasu ko yallabai babban mutum wai sai a tafi hadda matar shi a za mu ji hadisin wata sahabiya malama ce Ummu Atiya tace an hana mu raka gawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mu mata ko da yake ba a tsananta mana wajen hanin ba amma dai an hana mu dan haka jama'a mata ba sa raka gawa matan nan ko da yarinya ce karama me yasa a wallahi a'lamu dokar haka ta zo daga shari'a mata ba sa raka gawa amma bayan an rufe wani lokaci za ta iya zuwa ta je ta ziyarci kabarin mijinta ne kabarin danta ne ta mishi addu'a wannan babu laifi shi ma da sharadin in ta je ba za ta wani mugun abu ba amma aka san ta je ziyara za ta je ta fadi akan kabarin tana birgima ko za ta je tana wasu abubuwa da su harata ba sai a ce tun daga gida ki mishi addu'a ya isar amma in an san za ta je ta natsu ta mishi addu'a ta yi ziyara ta wa'azantu to wannan babu laifi amma mata su raka gawa jama'a al'adar kafirai ce abin da yasa muke yawan maganganun irin waɗannan al'adun jama'a rashin maganganun akai shi yake sa barna take faruwa yanzu ku dubi auren musulmi yana neman ya dace da irin auren kafirai naka ce musulmi za su yi aure yanzu wedding gown ake sawa wedding gown din nan jama'a za ka yi mamaki har Makka da Madina yanzu Larabawa mata ita suke sawa irin ta kristoci wedding gown kuma a zo a yanka cake kuma a yi kiss a Makka ko Madina galibi haka Larabawa suke yi al'adu ne na kafirai in kuka bar su suna shigowa ba kwa magana in ƴaƴa suka tashi akan haka abinda za su dauka sai su dauka haka daidai ne amma haka tashi ana magana shikenan wanda ya ji ya bi wanda kuma bai ji ba fa wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda ainihin yadda lokaci ya tayo kuma mun dade ana karatu za a saurara a nan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan an yi ruwa a gobe to za a ramuwa karatun a jibi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma